sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wata kwata anan Kano ta umarci 'yan sanda da su gaba da tsare matashin nan wato Inusa Dallami Ado bisa zargin almundahana da kuma almazazzaranci da kudaden talakawa. Har ila yau rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ba ta da labarin yin garkuwa da wata 'yar gidan principal a nan Kano. Jami'an tsaro sun ci gaba da tsare matashiyar nan 'yar shisha wacce ta sanya jirgin Azman ya saukar gaggawa a filin jiragen sama da ke Iko. Hausa kan ce uda wajen kwaɗayi akan mutu, wata ɗaliba ta dama wa laktarori da ɗalibai salalan tsiya domin kuwa sai da ta kashe kusan 321 bayan da ta bi su ɗaya bayan ɗaya ta dinka shafa musu cuta mai karya garkuwar jiki. Har ila yau ta ce fa burinta bai cika ba domin kuwa sai ta kashe aƙalla mutum 2000. Sai a biyo mu don jin dalilin wannan ɗaliba. A yayin da wani matashi ya saki iskar 'yanci daga gidan mari ya yi murna ya yi wa Allah godiya, mahaifinsa ya ce yanzu ya fara mari. Sai a biyo mu don jin wannan turka-turka. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin kasancewa da mu.
Hakika hankalin mani ya tazo wa aikin Haji da Umara da zuwa kasashen ƙetare ya kwanta da ƙara bayyanar jajirtaccen kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited. Dalili kuwa kamfanin ya samu lambobin yabo daga abokanan hurdarsa musamman ƙasar Saudiya da ta ba su lambar girmamawa. To kuma jama'a ku shigo rukunin abokanan hurdar Mustalifa Travel and Tours Limited. Ina kuke mani ya ta aikin Haji da aikin Umara ko kuma ma'abota zuwa kasashen ƙetare domin bude ido ko neman lafiya? Mustalifa Travel and Tours za su kai ku kasar India, kasar China da kuma kasar Dubai da dai sauran kasashe da ke fadin duniya. Sannan suna saida tikiti na zuwa kowane gari a fadin Nigeria. Kar ku jira, ku garzaya kamfanin Mustalifa Travel and Tours Limited dake namba 23 gyaɗe-gyaɗe kan titin zuwa Zaria dake kallon gadar Lado a saman benin Mama Global Ventures. Mafi sauki ku kira su akan number waya 081-888-3347. Aikin Mustalifa Travel and Tours akan farashi mai sauki.
A'a, kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan, ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan ga shi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatur ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da ban layin markade ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci. Kuma da 'yan kudinki kalilan za ki samu sabon tumatur leda na magnet.
Daga yau, ni da iyalina za mu fara amfani da sabon tumatur leda na magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari, sai su garzaya kasuwar Singa da ke nan Kano wajen dilolinmu, wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamer ko wajen Kabiru mai sabulu, ko kuma a kira 081-211-9999.
Magnet Tomato Mix, sabon tumatur leda mai inganci.
Sabutaka sabuwar ingantacciyar wayar Infocus Vibe 1 ko Vibe 2. A yau wayoyin Infocus na daga cikin manyan wayoyi masu daraja da kima wanda za ku iya saye a cikin farashi mai sauki. Infocus Mobile Phones an shirya su ne a cikin kyakkyawan tsari da zai baka sha'awa. Wayar Infocus Vibe 1 sauƙin sarrafawa ga wireless radio, tana kuma ɗauke da 1000 mAh babban batir mai ƙarfi hadi da nagartaccen Bluetooth. Infocus Vibe 2 na da manyan kyamarori guda biyu masu fitar da kyawawan hotuna na yin selfie, like sim guda biyu da kuma gangariyan screen mai launi gata da yarika guda 7 wanda ya hada da Turanci da French da kuma sauransu. Da kuɗi naira 300,000 za ka iya mallakar sabbin wayoyin Vibe 1 ko Vibe 2 wanda kamfanin Foxconn Technology Group ke yin su. Ana samun Infocus Pounds a Beirut Road Farm Center, kasuwar Sabon Gari da sauran guraren da ake sayar da wayoyin hannu. Don zama dillali na wayoyin Infocus, sai ka nemi Alhaji Adamu a gidan Ala Agege dake lamba 88 Beirut Road, Pacific Center, anan garin Dabo. Ko a buga lambar waya 07760200336.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin saki saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Wata majiya da sanyin safiyar yau ta shaidawo inda ranka cewar rundunar ƴan sanda a nan Kano ta samu sarar cafke mutashin nan wato Inusa Dallami Ado. Wato dai mamallakin gidauniyar nan ta N4Party da yake ikirarin zai samu wa matasa aiki mai gwabi-gwabi tunda ya ce wai yana da connection da bankin duniya da kuma NGO na duniya wadanda suke bada tallafi da guraren aiki ga matasa. A baya dai matashin ya bullo da shirye-shirye iri-iri wanda ya ce bankin duniya da kuma NGO na duniya su ne suka nemi ai abun warihan-warihan wato a bude ta kowa ya samu shiga inda ya gabatar da program iri daban-daban kama daga N4Party, Feed the Children da dai makamantansu. Sannan kuma wannan matashi ana zargin ya yi amfani da matasa maza da mata waɗanda suka baza masu na zuwa suna karɓo masa kuɗaɗen mutane kama daga kan naira 1,300 da ma 5,000 wani lokacin har 10,000. Irin waɗannan jami'ai nasa su ne suka maka shi a gaban 'yan sanda da ke can Bamfai, inda kuma rundunar 'yan sanda ba ta ƙasa a gwiwa ba ta tashi haikanta nemo wannan matashi tare da kai shi gaban kotu, inda kotu ta umarni da a ci gaba da tsare wannan matashi Inusa Dallami Ado. Ko da yake da rundunar 'yan sanda ta ce a dan tsahirta mata kadan tana ci gaba da bibiyar wannan lamari kuma nan gaba kadan za ta magantu dan jin matsayin ajiyar da kotu ta baiwa 'yan sanda tare da ƙara faɗa da bincike. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Dalilin da ya sanya ko muke ta bibiyar wannan al'amari bai fice hannunka mai sanda da mutane ba kan mutun yayi wa kansa qiyamul layli ya kuma karatun tantsa. Duk inda aka ce ka zo ka cike wani form ga wata dama ta samu to sai kai shiru kai tsayi ka duba domin dai karka fada hannun ƴan shaka tafi ko kuma ƴan shafi mulera waɗanda suke amfani da hankulan jama'a waɗanda suke ganin sun gaggauta da su samu aiki su kuma sai su bullo musu ta wannan hanya da fatan jama'a za a yi hattara. Yanzu kuma sai ci gaban labarin matashiyar nan wato dai Binta ya ga Malam Ujudu a can garin Rinji a karamar hukumar Madobi. Wato dai batun yarinyar nan wacce mahaifinta ya garkame ta daki har sama da shekaru 3 tana zaune a cikin wani mari kai kace turu ne, sannan kuma inda take daure da wani sasari anan take ci take sha take bayan gida sannan kuma ta kwanta ta bacci. Lamarin da ya sanya bayan wannan matashiya ta shaki iskar yanci mahukunta da likitoci su gano cewar ta gama da tabin hankali bisa wancan wawan zama da wannan matashiya ta yi. Hukumar Naptip dai ita ce ta ruwa da tsaki wajen ganin wannan yarinya ta shaki iskar yanci. Yau dai kusan wata ɗaya da rabi kenan ake ta bibiyar wannan al'amari. A yau dai hukumar ta Naptip ta ce ta mika wannan yarinya zuwa ma'aikatar mata da walwala ta jihar Kano inda take ci gaba da samun kulawa a can. Dalilin mika ta zuwa wannan ma'aikata kuwa shine domin ta samu walwala da kuma dama a cikin matasan yara ƴan uwanta watakila dai memory ta ya dawo tunda dai an ce ta dan gamu da matsalar memory kamar yadda daraktan hukumar Naptip din wato Shehu Umar ya bayyana wakilin Yakubu Musa Kanwa. Dama dai shi yake bibiyar wannan lamari
amma ba wai mun cira hannunmu game da ita ba, mun kaita wannan affairs ne su ma su ci gaba da kula da lafiyanta. Kuma baya wannan muna magana da babban murya cewa yarin nan tana bukata abubuwa da yawa, ba za ta zama completely a gidan women affairs ba.
Ita ma dai director da ke kula da ofishin kananan yara a ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar Kano wato Hajiya Binta Nuraini ta ce za su ci gaba da ba da kulawa ta musamman ga wannan yarinya. Kuma dai tunda dai an ce tana da tabin hankali to za su dinga kai ta asibiti lokaci zuwa lokaci, za kuma su bata duk kulawar da ta dace.
A bashi ci, a bashi sha, a bada sutura wanda duk kuma zami. Kuma gashi an ce yarinya tana da wasu ƴan ciwuka wanda tana buƙatar ganin likita, to cikin ikon Allah gashi sun kawo mana takardunta na asibiti, mu kuma za mu ci gaba da kai ta asibiti tana ganin likita, kuma za mu haɗa ta da sauran yara ƴan uwanta wanda za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali.
Hajiya Binta Nuraini kenan, director da ke kula da ƙananan yara a wannan ma'aikata ta mata da walwala a jihar Kano. Da ƙarshe dai wannan matashiya Binta Ujudu wacce a yanzu take wannan ma'aikata ta ce alo tsiya alo danja ba za ta sake koma ƙauye ba, za ta ci gaba da rayuwarta a birni tunda nan ne marhaya, amma zaman ƙauye ta ce haihata haihata. To wannan kenan, Allah Ubangiji ya sanya mu dace. a yayin da gwamnatin Kano ta rufe makarantun gyaran tarbiyya da aka fi sani da makarantun ƴan mari wani ɗan mari da ya shaki iskar ƴanci ya ce ba zai sake aikata abin da zai sa a ƙara garkame shi a gidan mari ba sai dai a daidai lokacin da wannan ɗan mari ke wancan magana mahaifinsa ya ce shi ko yanzu ya ga hanya domin kuwa ba zai ƙara barin sai saki iskar ƴanci ba
sunana Awal Umar Falgore na zo karɓar yaron wajena ne imam kai shi makaranta inda za dan kula mun da tarbiyyar sa kuma da ka ba sai ka zo aka ce an aske wannan makaranta babu ita yanzu amma kuma yanzu muna fatan gwamnati ta nema mai irin wannan makarantun yadda wani zai iya biya wani kuma ba zai iya ba sun rashin gata ya kan sa dan sai lallace a dalilin da ya sa shi kai da ba jin magana ba kuma ya zo a makaranta amma yanzu alhamdulillah na fara kai shi makaranta naga alamun gaskiya fi subhanallah alhamdulillah
shi ma dai wannan yaro da murna take neman komawa ciki ya roki matasa da su dinka yin biyayya ga iyayensu ya kuma ce shi daga yanzu zai ci gaba da yi wa iyayensu biyayya domin kuwa ya ce shi kam ya mutu ya dawo
alhamdulillah yanzu Allah da ina sa ran bazan ƙara komawa halin da nake a ciki a dawa a yanzu an cire Maryam yana gogan kafan shi ne kafan take kumbura su gyara halayensu su bi iyayensu
a gefe guda kuma masana da malamai na kallon cewa rushe irin waɗannan makarantu na ƴan mari rana guda daya to ba zai haifar wa da jahar Kano da mai ido ba inda suke kallon cewa kamata ya gwamnati ta sanya idanu ta kuma inganta wannan harka ta samar da gyararraki wanda idan aka yi hakan to babu shakka kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu dan haka al'umma ke roƙon gwamnati da ta sauya tunani akan makomar makarantun allo da gyaran tarbiyya a jahar Kano da ma ƙasa baki daya anan kuma hukumar shari'ar musulunci ta jihar Kano ta jaddada kudirinta na ci gaba da yada addinin Islama musamman ma a ƙauyuka da inda zaka ga galibi ana samun waɗanda basu fuskanci addini ba da kuma mutanen ma da basu karba addini ba daraktan da ke kula da yada addinin musulunci a wannan hukuma da kuma aikin da'awa Malam Murtala Muhammad Adam shine ya bayyana hakan a wajen wani taro da aka gabatar dan zaburar da masu aikin da'awa a ƙaranan hukumomin Rano da Bunkure da kuma Kibiya ga dai Malam Murtala
babban makasudi shine domin mu ƙara dora ma'aikatan da suke aikin da'awa da tarbiyya faɗin jihar Kano akan saiti domin su ƙara zabura wajen ci gaba da yin kira zuwa ga addinin musulunci
Malam Murtala Muhammad Adam kenan darakta a wannan hukuma ta yada addinin musulunci da fatan al'umma za su ba wannan kwamiti nasa goyen baya dan dai a samu waɗanda ba su karɓa addinin musulunci ba su karɓa ita ma dai malamar nan wacce ta shahara wajen koya wa mata ayyuka na musamman da inda za su zama ingantattu a idan majazansu da ma duniya gaba daya wato dai Hadiza Almar'atu Saliha ta ce a bana za a gabatar da gagarumin lacca irin wacce ta saba a can garin Bici a kuma Islamic Center ta Bici za a gabatar da wannan gagarumin lacca ne a ranakun Asabar da misali karfe 2 zuwa karfe 5 na yamma ranar Lahadi ma karfe 2 zuwa karfe 5 na yamma Allah kuma isa ayi asa'a masu sauraro shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a
Na zuwa Hajiya na ganki a bakin titi da kaya niki-niki.
Zan yi balaguro ne amma na rasa motar da zan hau.
Kwantar da hankalin kamfanin zirga-zirga na Landstar Express. Mun samu muku da motoci sabbi na alfarma domin kai ku ko ina a fadin kasar nan. Musamman ma daga Kano zuwa Lagos, Kano zuwa Ibadan, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos, Abuja zuwa Lagos. Tocin mu na Landstar Express akwai AC, akwai wajen cajin waya, ƙwararrun direbobi ga jami'an tsaro domin yi muku rakiya sai ban daki ko da kana gudun tabaci ko wace kujera kai kadai ne ka saka taka wala babu dan karo
a ina ne zan samu Lastar Express
suna nan a unguwa uku kan titin zuwa Zaria kusa da asibitin Aminu Kano ko ka tuntube mu ta lambar waya 081-06-02-380
ko ofishin mu dake New Road Park dake unguwar Sabon Gari a Kanan Dabo ko a lambar waya 081-03-55-82
dan yin booking a same mu a shafin mu na internet www.landstarexpress.com.ng
ta kenan lalle likafa ta ci gaba
yo ai sai da haka shashi kasancewa mace mai tafiya da zamani shine tsari
ya naji tuwon dawa bitar ki ta ƙara santsi da danko
shashin kenan aikin sanna akwai sirri
lalalala haba Aminiya haka muka yi da ke
a kwantar da hankalinki shashin sirrin ai ba boyayye bane yayin da zan tuka tuwon dawa bita na sai na jefe ƴar kanwa kadan a cikin talge shine kika ji tuwon dawa ta yana santsi dandanansa kuma ya fito abin ba magana kinga kenan ke ma kina da zabi in kin so ki sa kanwa in kin so sai ki shi haka
eh haka ne fashashi ai ni ma mantawa ne da tun na shiga ajin mace mai tafiya da zamani
kuma kin ga karin burge ni da dawa vita cikin minti 15 kacir kin tuka tuwo ya dahu kin kwashe sai ku ci dadi ke da iyalinki dawa vita zabi mace mai tafiya da zamani
lalai lalai dawa vita kan dadi ba ta mai tafiya da zamani a wajen gargajiya
na samu gwanata wadda ke sharan kana
yalan Alhaji Mamuda Sa'ad biya musu da na Alhaji Isa Idris Badau suna farin cikin ga yatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa halartar gagarumin daurin auren ƴaƴansu ango baban gida Mamuda biya musu da sahiba amaryarsa Maryam Halil Isa Badau wanda za a yi ranar Asabar 9 ga watan da muke ciki shekarar 2019 da misalin karfe 10:11 na safe za a daura wannan gagarumin daurin aure a masallacin Nasir Ahli Rijiyar Lemo Allah ya bada ikon halarta amin summa amin sanarwa daga injiniya Kamil Sale manajan daraktan kamfanin Kamil Sale Technical Limited Kano
to madalla Hausa kance kudafojin kudai akan mutu wata yar jami'a ta halaka dalibai da malaman jami'o'i akalla 342 ta hanyar goga musu salalan tsiya wato dai shafa musu cutan nan mai karya garkuwar jiki kuma wannan matashiya ta ce ba fa nan abin da ya tsaya ba domin ko za ta dora har sai ta kashe mutum 2000 wakiliyar mu Samira Sa'ad Zakirai tana da ci gaban labari
wannan lamari ya faru ne da wata daliba wadda ke karatunta a jami'ar Karabak dake Nakuru a kasar Kenya da fadi dai dalibar ta ce ba za ta manta da ranar 22 ga watan Satumba shekarar 2013 ba inda ta ce a wannan rana ne aka gayyace ta wani biki da abokanan karatunta suka shirya bayan an kawo musu kayan lashe-lashe da tanda-tanda ne ashe an sa mata maganin bacci a cikin leman da ta sha sai wayar gari ta yi an yi lalata da ita inda ta so a lokacin ta kashe kanta Dalibar tace tsoranta daya kar ta dau ciki ko kuma ta dau cutar kanjamau sai daga baya ne kuma ta gano cewa ashe tuni ta dau cutar dalibar tace ta rasa yadda za ta yi ta kalli duniya balle iyayenta sai ta dau kaddara amma fa ta ci alwashin sai ta dau fansa inda ta yi alƙawarin sai ta saka wa maza 2000 cutar kanjamau inda a kullum take sanya wa mutum hudu dalibar ta yi wani jadawalin saka wa maza cutar waɗanda suka hada da ƴan siyasa fitaccen mutane malaman manyan makarantu lauyoyi da kuma maza masu aure zuwa yanzu dai dalibar ta riga ta saka wa maza kusan 324 cutar ta kanjamau saura 1676 dalibar ta karkare da cewa maza sun bata min rayuwata ni kuma nayi alƙawarin sai sun ji a jikin su
to Samira Allah ya fitar da jaki da Kaduna yanzu kuma sai labarin jirgin azuman iya wanda ya sauka gaggawa a filin jiragen sama dake can garin Ikko Bayan da aka gano wata matashiya sanye da burme man hijabi da ta hawo jirgin ta koma gefe ta kuma dinga dirkar shisha a cikin jirgin lamarin da ya haifar da tashin gagarumin hayaki a cikin jirgin nan da nan kuma fasinjoji suka fara razana tare da ihu lamarin da ya sanya jirgi ya sauka gaggawa bayan da aka tsananta bincike sai aka gano wannan matashiya wacce ta koma can wani kwibi a wannan jirgi ta kuma bude shisha ta kunna ta fara zuka lamarin da ya sanya hayaki ya dumama jirgi ko da yake dai daga baya tunda an gano ga inda matsalar take hankulan al'umma ya dawo jikin su inda kowa ya dawo wajen sai zauna bayan da jirgi ya sauka suka jami'an tsaro nan da nan suka zo suka cafke wannan matashiya suka yi waje da ita suka ci gaba da yi mata tambayoyi manajan daraktan hukumar kula da jiragen sama na can garin Lagos wato Alhaji Muhammad Lawan ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai ya ce ta na hankulan kowa ya koma jikin sa aka kuma dora daga inda aka tsaya har ma da karshe fasinjoji suka roki a dora su a wannan jirgi su tashi tunda dai an gano matsalar ba ta jirgin bace to ko a jiya ma kusan hakan ta faru domin ku mun ba ku labarin wani jirgin Ethiopian Airlines wanda shi ma dai ya ki tashi biyo bayan yanda wani tsuntsu ya shigo jirgin ko ba a san ta inda ya shigo ba bayan kuma ya shigo aka neme shi kaurawan bai aka rasa lamarin da ya sanya jirgin ya lamo ya ki tashi a sai da kai dukkanin fasinjojin da ke wannan jirgi na Ethiopia an kwashe su an kuma kai su hotel sun kwana kuma bayan kammala komai wannan jirgi ya samu ya daga Kafin mu je ga maudu'in da zamu karbi ra'ayinku a mako mai kamawa akan sa kuma filin inda ranka ya karba takardar dan kankanin yaro mai suna Samin Abdul Ganiyu wanda aka rubuto masa tsabar kuɗi har naira 10,000 mahaifiyarsa ce dai ta shigo da shi da yamma inda tace an masa aiki a wani asibiti amma fa kulliya bata biya kuɗin sabulu ba lamarin da ya sanya mahukuntan asibitin suka ce sai an karo kuɗi naira 10,000 an sai masa magani da kuma gwaje-gwaje wataƙilla idan aka yi haka za a samu nasara har ila filin inda ranka ya karba takardar wata mata ita ma dai wacce za a yi mata aiki a asibitin Mutala wannan mata dai tana buƙatar naira 30,000 kuma aka saka yi sunanta saboda wasu dalilai sannan kuma filin inda ranka ya karbi takardar Sadiya Muhammadu ita ma dai take fama da wata lallura har ta kai mahukunta asibitin kashi na Dala ke neman tsabar kuɗi har naira 971 a matsayin kuɗin da za a yi wa wannan baiwa Allah Sadiya Muhammadu aiki da fatan za a tara agaza musu gaba daya
a ci gaba da tunasar da ƴan uwa musulmi da ake yi na aikin da zamu samu ladan da bamu san adadin sa ba shin ko muna azumtar azumin nafila na Litinin da Alhamis to idan ba ma yi ya kamata mu farka daga dogon barcin da muke yi domin cin ribar daga cikin azumin nafila musamman na tsakiyar wata-wata wato ranakun 13 14 da 15 na kowane watan musulunci da yawa daga cikin ƴan uwa musulmi ba su san alfanun da ke cikin wannan azumi na tsakiyar wata-wata ba manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi a wani hadisi na Qudsi ya bayyana mana cewa Allah mai girma da daukaka na cewa azumi na wani kuma ni nake bada ladan sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan yin azumin tsakiyar wata-wata wato na ranakun 13 14 da 15 na kowane watan musulunci don samun gwaggwaban ladan da ke cikin sa wannan watan azumin zai kama ni Litinin mai zuwa wato 13 talata 14 da Laraba 15 ga wannan wata na Rabiul Awwal shekara ta 1441 bayan hijira don haka sai mu dage da dabbaka wannan sunnar Allah ya sa mu dace amin insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan tunasarwa a kowane wata wannan sako ne daga kamfanin Hasak Civil Engineering Construction Limited
Makarantar ci gaba da karatuttuka na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudin take harabar ta tsohuwar hotel na Daula kan titin Murtala Muhammad Way na sanar da al'umma ta fara daukar sababbin dalibai domin ba su gurbin karatu na IJMB da pre-degree dalibai masu credit 5 a fannin kimiyya wanda ya hada da lissafi da turanci sune za su samu wannan dama
masu neman gurbin IJMB za su samu kulawar darussa daga hazikan malamai a cikin kyakkyawan muhallin karatu mun samar muku ɗakin gwaje-gwaje domin aiwatar da binciken kimiyya dalibai da suka samu nasara a IJMB za su samu gurbin karatu a duk jami'o'in kasar nan dalibai da suka samu point 6 za su samu level 200 a jami'ar kimiyya da fasaha ta Udun masu point 5 kuma za su samu level 100
masu neman gurbin yin pre-degree za su samu horo daga jajirtattun masana domin hubasawa a darussan da suke da rauni an sahalewa waɗannan dalibai zana jarabawar post UTME matukar suna da maki 160 a jarabawar JAMB
ku yi maza ku garzaya shafin hukumar jami'ar dake www.kust.edu.ng domin ku biya kuɗin form na naira 4,000 sannan ku cike bayananku
sanarwa Dr. Abubakar Musa Director
makarantar ci gaba da karatuttuka na jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudu
mai farar ajiya da sai da jin gai da dijo mai malmala mai ke yin katilan sai barka
suna Haruna Muhammad jihar Adamawa Najeriya kafin mu zo anan Freedom ana buga muna waya a can Adamawa cewa muna da rahu anan ko muna da wasu yara masu aikin magani da sunan mu wanda mu muka turo su alhali ba mu muka turo su ba ba mu da wakili ba mu da yaro ba mu da bara mai malmala baya zuwa ko ina yana Adamawa zaune da cibiyansa anan karamar hukumar son Aloko baya da yaron da ke yawo anan Kano ko ƙauyen Kano kamar yadda ake kera mu ta waya ana cewa mai malmala ya sauka anguwa kaza a Kano mai malmala baya zuwa ko ina lambar waya mai malmala 08100646217 shine lambar mai malmala a duk Najeriya ita ce take yawo amma duka a audio da nake da ko ina akwai wannan lambar waya
mai farar aniya da sai da jin gai da dijo mai malmala mai ke yin katilan sai barka ruwa take mai fushi da kai ma ya shaka al'umma ku zo mu je tare
kwali sarki gami da kasancewar ki cikakkiyar ƴa mace lallai sai kin kasance tare da yan abota da kayan kamfanin Tarus Home
Tarus Home ya yunkuro da karfin sa domin hutar da jama'ar Kano fita kasashen duniya domin hada kayan aure Tarus Home sun zama huta haushin amare da siyan kayan da bashi da inganci suna da kayatattun kayan kitchen na kasashen duniya kama daga pot flakes masu inganci kayan wuta na amfanin kitchen din ku masu tafiya da zamani zannuwan gado tunarukan wuta masu kama kulle daki ko da yaushe ya kasance a cikin kamshi. Taurus Home na nan a number 1 Block D Hamisu Plaza a Tarauni. Ko ku tuntube su ta lambar waya kamar haka: 08030995. Ko a handle din su na Instagram Taurus Home Essential. Za a bude wannan katafaren shago a ranar Asabar 9 ga watan Nuwamba 2019. Maza ku kulle alaka da Taurus Home Essential domin huce muku haushin yawon fita kasashen duniya.
Taurus Home ku ga nasan san sa ga Najeriya.
Diga diga kuma anan shirin inda ranka zai diga aya. A madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Amin Abdu Baka Noma, Abraham Hamisu na Madina shine isa na fa'ura domin sanar da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdullah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.